Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol. Sai Alpha Radio kuma si a Ghana, kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfila Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa an samu baraka a babbar jam'iyya mai mulki ta APC a Najeriya. Kuma kan wannan batu ne ma za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke kallon wannan baraka da aka samu a jam'iyyar APC? Lambar mu ita ce 202-205-6555. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin nan sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yau Alhamis ya sake dannawa zuwa Koriya ta Arewa don sake ganawa da shugabannin kasar akan maganar wargaza shirinsu na neman makaman kari dangi na nuclear a daidai lokacin da wasu rahotanni da hukumomin bincike na Amurka suka bada ke nuna cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana ƙara kaimi wajen ƙara kera irin waɗannan makaman. Shi dai Pompeo, wanda shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa aikin tabbatar da nasarar yarjejeniyar da aka cimma a lokacin taron kolin da ya yi cikin watan jiya da shugaba Kim a kasar Singapore, a gobe Juma'a ne zai isa can birnin Pyongyang don wannan ziyarar ta kwanaki biyu, wacce kuma ita ce zuwansa na uku a can ta Koriya ta Arewa akan wannan lamari. Hasashen da aka yi na cewa za a sake samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya gobe Juma'a ya ƙara jefa jami'an ƙasar Thailand cikin hanzarin ƙoƙarin ceto tawagar wasu matasa 12 'yan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikin wani kogon wanda ruwa ya toshe hanyoyin shiga da fita nashi. Wannan ya sa ma'aikatan bada agaji da ke famar tsamo yaran suka warwatsu a yau Alhamis don neman wasu hanyoyi na daban da za su fito da su daga cikin kogon mai suna Tam Long, wanda ake ƙoƙarin buɗe hanyoyinsa don ruwan da ke ciki ya fice. Yaran dai tun ran 23 ga watan jiya na Yuni ne suke cikin kogon bayan da ruwa ya toshe hanyar su ta fita. Ɗaya daga cikin matakan da ake tunanin ɗauka shi ne a kyale su su yi ta zama a cikin kogon har sai ruwan da kansa ya kwarara ya fice, abinda zai iya ɗaukan tsawon watanni 4 daga yanzu. Gwamnatin kasar Pakistan ta nemi kungiyar mayakan Taliban na Afghanistan da su yi na'am da yarjejeniyar sulhu da gwamnatin Pakistan ke yi musu ta yi, kuma Pakistan din ta yi watsi da kokarin da Amurka ke yi na ita kadai ta zauna ta shirya sulhu a tsakanin bangarorin na Afghanistan masu adawa da juna na gwamnati da Taliban din. A wani taron haduwa da manema labarai na mako da ya yi akan hakan, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Pakistan Muhammad Faisal ya sake jaddada cikakken goyon bayan gwamnatin kasar tasu akan yunkurin da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani yake na neman yin sulhu da mayakan Taliban da kuma kawo ƙarshen masifar tashin hankalin da Afghanistan ta share shekaru tana fama da shi. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyarar aiki Birtaniya ranar 12 ga watan Yulin nan. Wannan ita ce ziyararsa ta farko a matsayin shi na shugaban kasar Amurka zuwa kasar Birtaniya. Ziyarar da zai kai ta aiki ce, ma'ana ba za a gayyace shi ya haɗu da sarauniyar Ingila Elizabeth ba. An yi ta jinkirta ziyarar biyo bayan adawar 'yan siyasa da adawar dubban mutanen Ingila waɗanda suke shirin yin zanga-zanga akan tituna domin kin amincewa da wannan ziyarar da shugaba Trump zai kai. Wata ƴar ƙasar Ingila mazauniyar London mai suna Terry ta faɗa muryar Amurka cewa zan fito domin nuna adawa ta akan ziyarar da ake shirin yi. Ni ba mutum ce mai son nuna ra'ayina a bayyana jama'a ba, amma a gani na bai dace a ce yazo ba. Magoya bayan shugaba Trump na fargabar cewa ta harkan zanga-zangar na iya doshe tasirin ziyarar tashi a can Burtaniya. Kasar Ethiopia ta kori jami'an gidan yari guda biyar a wani kurkukun da kungiyar kare haƙƙin 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi, zargin ana aikata rashin imani daga aiki. Sakamakon wani rahoto da ya nuna yadda ake cin zarafin mutane da take musu haƙoƙinsu a gidan yarin Ugandan da ke yankin Somalia da ke gabashin ƙasar ta Ethiopia. Ɗaya daga cikin jami'an biyar da aka kora daga aiki yau Alhamis shine ma shugaban gidan yarin. Rahoton ya haɗa da shaidar fursunoni da ke gidan yarin waɗanda suka bayyana cin zarafin da musgunawar da ake musu ta hanyar keɓantar da su cikin wani kunci da kuma hana su samun kulawar lafiyarsu da abinci.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, an samu baraka a babbar jam'iyya mai mulki ta APC a Najeriya, inda ta kai har ga cewa wasu 'yan jam'iyyar sun bangare ko kuma sun koma gefe, sun har yanzu dai suna cikin jam'iyyar. Nasir Adamu Elhikaya ya haɗo mana rahoto kan wannan batu.
And so we came out finally when we saw that we waited for 3 years, hoping that things will change, those things never changed.
Mun jira tsawon shekaru uku ko lamura za su gyaru a APC, amma ina ba za su gyaru ba. Shi yasa muka ɗauki wannan mataki na mu baya ga wannan shugabanci na APC da aka yi wa Garan Bawul. In ji shugaban sabuwar PDP Kawu Baraje biyo bayan samun ɓangare a APC.
Abba Malami Taura, Deputy National Auditor from Jigawa State. Honorable Kayo De Omotosho, National Treasurer from Kwara State.
Nan shugaban bangaren APC ne Buba Galadima ke ambata sunayen 'yan majalisarsa da ya ce su ne shugabannin APC na hakika. Buba Galadima ya ce an sha ɗaure shi a sanadiyar maraba ga shugaba Buhari, inda aka kulle shi a ƙarƙashin ƙasa. Ko gani rana baya yi, yana mai cewa rabin ƙuri'un Buhari duk a sanadiyarsa aka same su.
A matsayinmu na waɗanda muka yi sadaukarwa muka kafa wannan jam'iyya, ya dole ne a kanmu mu fito mu gyara. Ko ana so ko ba a so, don wannan jam'iyya ba ta mutum ɗaya ba ce, ba ta mutum uku ba ce, ta al'ummar Najeriya ne. To wannan yaƙi na gyara wannan jam'iyya shi ne muka sa a gaba, kuma in Allah ya yarda za mu tabbatar da shi, don mu muke da goyon bayan al'umma, kuma al'umma sun yarda cewa abin da muke yi ba don kanmu muke ba, don su muke yi.
Yan APC masu mu baya ga helkwatar jam'iyyar irin Adobuna Yadi na caccakar Buba Galadima, da ganin wannan mataki nasa ka iya haddasa ruɗani.
Muna jin nauyin Buba Galadima ba kaɗan ba yau babba shi ne oga, ka ba shi shawara ya ɗaga wa Buhari nan ƙafa, shi ya introduce ɗinsa. Ai, tonon asirin irinsu da Buhari ya minista babu su, masu ba su kuɗi su ce a shafonko ne.
A ruwaito kakakin jam'iyyar Bolaji Abdullahi na cewa za su yi nazarin bayanin wannan baraka don mai da martanin da ya dace. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adam Elhikaya, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke kallon wannan baraka da aka samu a babbar jam'iyya mai mulki, jam'iyyar APC? Lambar mu ita ce 2025655. Kada a manta a fara sawa alamar tara, wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waka.
kuma a dunkule duk irin rikicewar zamani. Wata rana za mu samu abin da muke burin gani. Da yau Najeriya a sahun manya mu dai mu girmama juna. Da Sudan sai in ga ya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarta shiga uku kullun rigima suke yi da juna sai in fada muku sun dauda na sani kuma ke ya ce alasha buga na batuna. Da Sudan sai in ga ya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarta shiga uku kullun rigima suke yi da juna sai in fada muku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, mun sami kiran mu na farko daga Jos. Wane ne akan layi?
Ahmad Abdulhamid mai ta ne. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Mala Ahmad, muna sauraron ka. Menene ra'ayinka kan wannan abu da ke faruwa a babbar jami'a ta APC?
To gaskiya wannan abu da yake faruwa a babban jam'iyyar APC shari'a ta Allah sauki. Wato lalle akwai waɗanda suke son su dama al'amura a kan wannan jam'iyya. Saboda haka ina ba da shawara lalle waɗanda suke da wannan ra'ayi su dawo su ba da haɗin kai ga shugaban ƙasa domin jam'iyyar nan ta ƙara ci gaba.
To Malam Ahmed, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Nasarawa. Wani ne akan layi daga Nasarawa?
Daga nan lafiyan bare-bari, mai magana Bashir Tela ne. To a gaskiya yana da kyau kwarai da gaske masu adawa da shugaba Muhammadu Buhari a cikin wannan jami'a su dawo da baya a yi tafiya tare. Kuma yana da kyau ita ko kuma ce shugabanni sababbi na APC yana da kyau a ja waɗannan a jiki domin a tafi tare. Amma idan suka ƙi, yana da kyau a bar su. Mu kuma a kowane lokaci muna addu'a Allah ya tona mana asirin waɗanda munafukai ne a cikin wannan jami'a, kuma Allah ya karama babu Buhari lafiya.
Malam Bashir Tela, kana tare da mu? To da alama Bashir Tela ya katse, duk da yake da ya zo ƙarshen. To a kuma sami kira daga Zamfara. Wane ne akan layi daga Zamfara? To da alama Maiduguri ne. Wane ne akan layi daga Maiduguri?
Sala boka ka ji wani daga Maiduguri.
To Mallam Sala, muna sauraron ka. Menene ra'ayinka kan wannan abu da ke faruwa?
Wannan abu da yake faruwa mu bai ba mu mamaki ba, saboda tun farko da masu su buga galadima ba su goyi bayan Buhari ba mun sani. Saboda haka yanzu suke so duk irin abubuwan da wallahi da rasu dai su ga sun kace ka sa abun za su yi.
To kace tun farko to buga galadima ba ya ai tafiyar tare da Buhari kenan tun farkon zabe da campaign da ace ko?
Amma ai kowa ya san bangaren da yake sun lokacin ma. Lokacin ma shi yana cewa ba zai goyi bayan Buhari ba, saboda Buhari ya ce ba zai tsaya zabe ba, kuma ya zo ya tsaya.
To ya za a shawo kan wannan lamarin ga bangarorin guda biyu?
Eto sai dai kowa ya kai zuciya nesa. Su masu gani ba ta musu shi kan mutum ai tara yake bai cika goma ba. Saboda haka duka kuwa sai dai a yi hakuri a sasanta.
To mun gode kwarai gaske Mallam Salal da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Naija. Wane ne akan layi daga Naija?
Mansur Dauto.
To Mallam Mansur, muna sauraron ka, me zaka ce kan wannan batu da muke tattaunawa?
To ni ra'ayina gaskiya wannan matsala da suka sanyo gaskiya shi buga galadima duk shi suka rikita wannan abubuwa.
Me yasa kace shi ne ya rikita abubuwa?
To sabida shi ke tare da Buhari, daga baya kuma ya bani ta Buhari yace baya tare da shi.
To baka ga ba maki akwai wani abu da ya gani ne da yake bai mishi ba a matsayin shi na dan Najeriya mai ra'ayi da zai iya cewa wannan abu da ake bai kamata ba.
To abin da ya gani shi mulki da yake so.
To malam, to mun gode kware da gaske malam Mansur, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Katsina. Wane ne akan layi daga Katsina?
Abdullahi ne akan layi. Dukan ku da aiki.
To Abdullahi barka da sannu. Muna sauraron ka, menene ra'ayinka kan wannan batu?
Abin da ke ra'ayi na shi buga galadima. A zaman shi na dattijo bai kamata ya shiga cikin irin jayayya a yanayin da kasar nan take ciki ba. Na siyasa kamata ya yi in tsakanin shi da Allah yake sa a gyara ƙasa, to ya ba da shawarwari ma shugabanni masu mulki, ba ya fito ya yi jayayya don kawo barakar da za ta kawo cikas ga mulkin ƙasa ba. Wannan ban ji daɗin shi ba.
To ta wace hanya kake ganin za a shawo kan ɓangarorin biyu, wato ga jam'iyyar ta haɗe guri ɗaya?
To ita uwar jam'iyyar kamata ya yi kamar kwamiti da ta kafa a baya. Ta sake maido wannan kwamiti ya sasanta tsakanin ƴaƴanta, ba rigima irin wannan ba.
To malam Abdullahi mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Bari mu je Jalingo. Wane ne akan layi?
Muna magana da Dr. Bala ne daga Jalingo fadar jihar Taraba.
To Dr. Bala, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayina abin da yake tafiya a tafiyan buba galadima, mukan wannan abu sabo ne a wajenmu, saboda tun can dawo muna da tsohuwa a Taraba wadda mu har yanzu gaba ɗaya mun kasa gane wannan tafiyan din. Saboda haka don Allah ina roƙon shugaba Buhari da shi Audu Obasin nan, don Allah ya gyara mana siyasar Taraba, don siyasar Taraba nan ita ta fi muni ma akan kurin buba galadima. Don buba galadima ka kowa ya san nufinsa, mun san siyasar buba galadima, amma siyasar Taraba ma ya kamata Audu Obi ya duba wannan siyasa ta Taraba.
To Dr. Bala, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Niger. Wane ne akan layi daga Niger?
Ni ne ke kiran ka, Baba Hassan daga Didda jihar Niger.
To Baba Hassan, muna sauraron ka.
Maganar da muke yi akan wayannan mutane kana jin zuwa mu talakawa kenan, cewa duk wanda ba su da niyyar kirki a APC, Allah tona musu asiri, kuma mu fara ganin su, kuma Ubangiji Allah zai tona musu asiri. Magana na kenan.
To baka ganin gaba ɗaya bangarorin suna aiki ne bisa ganin cewar duk wani abu da idan a kawo ci gaba a ƙasa ga jam'iyya da ƙasa ma baki ɗaya?
Su saya mana su yi magana da shugaban ƙasa, ba su shi a kansu mana bayan ruwan nan makilin ce za su ga abin nan, ba kana ji magana ko suna so su gurgaza abu kafin halin da muke ciki a Najeriya yanzu. Ai shi yake kawo fitinin nuwayi, inda suna kishi talakawansu ya kamata su saya, ba za su ma fito ba su wannan abubuwa, ba su shirya kansu, amma wannan suna so su haddasa wasu abubuwa yanzu da ba za mu zauna lafiya, kuma su ne ba za su zauna lafiya ba insha Allah.
To Baba Hassan, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Sokoto. Wane ne aka layi daga Sokoto? To masu musulmi jin ƙara, ina tunanin rediyon ka ce a kusa da kai ko?
Ni shawarar da zan bawa, magana buba galadima ba gaskiya na ba, saboda ni saboda baya tare da Buhari. Domin
malasa dan riki ka shau, rediyon ka tana kunna, ba ma jin ka fa sosai. To da alama mun samu akasi daidai da yake, da ina kokarin na sa ya kashe radiance bai samu ba. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Suna na Sani Garba Sadi.
To Mallam Sadi, Allah ka share radiance ka sai mu magana ko?
To
yawa, to me zaka ce game da wannan batu da muke tattaunawa kan jam'iyyar APC?
Wannan batu gaskiya buba galadima dan siyasa ne mai ra'ayi sosai, kamar yadda ya sha wahala aka yi abun nan da shi na Buhari. Bai kamata a ce buba galadima yana cikin mutanen da Buhari zai yi baya-baya da su ba, wanda ko da bai zai bayan shi a wancan ba, ai jam'iyyar suke ma aiki gabata. Ya kamata a ce ya jawo shi, ko da bai goyi bayan shi ba ya kasance ana neman shawarar shi. Amma buba galadima da kanshi ya ce shugaba Buhari ya sa security sun hana shiga cikin gidan shi.
To baka ganin to mallan sani baka ganin cewar me zaka yi goshara zaka ba su gaba ɗaya bangarorin biyu da su zauna su tattauna ko kuma goshara zaka ba su domin a samu haɗin kai ga wannan jam'iyya da ci gaban ƙasa ma baki ɗaya.
Eh, shawara da zan bada anan shine kamar yadda Buba Galadima ya ce ya kamata su koma zaɓuɓɓuka da aka yi na jihohi waɗanda ɗauki dora aka yi ba wai mutane masu jama'a aka zaɓa ba. So ya kamata a koma daga jihohi in ma zaɓen shugabancin ƙasa wannan na jam'iyya ya yi ta su koma jihohi ya su duba zaɓuɓɓukan da suka yi mutane masu jama'a ba su aka zaɓa ba an yi naɗe-naɗe ne wannan abu.
To ma sanin mun gode da wannan ra'ayi naka, bari mu zargarzaya mu je Kano. Wani ne aka layi daga Kano?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya daga Kanon Dabo.
To Alhaji Musa, muna sauraron ranka, kaga ji dai abin da ke faruwa a jami.
Ni ɗan wani abin da nake dubawa dangane da wannan al'amari, damun APC tun da aka faɗa kare dole a samu wa'innan matsalolin, amma ni abin da nake ba su bu Galadima da ɓangaren mai gidana kwankwaso, gaskiya al'amari ni ba zan goyi bayan su ma a ce su falle ko kuma a samu wata matsala ba, domin yanzu idan suka koma ko da PDP suka koma kaga fa wani gidan jiya za a koma, kuma ba wani kima da za su ƙara gara ma su yi haƙuri a cikin wannan jam'iyya. Amma Buba Galadima irin maganganun da yake faɗa,
to a gurguje ta ya za a shawo kan wannan matsala? Alhaji Musa, a gurguje ta ya za a shawo kan wannan matsala?
Wato wannan abin da tunda gwamnati dai uta uwa ce ga kowa, ya kamata ta kira su a zauna a ji menene korafin su, me matsalar a cikin wannan al'amari, domin ba fata muke a samu wannan matsala a wannan mulki na Muhammadu Buhari ba.
To Alhaji Musa Garo, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, kuma da dauga waya kamar ka kashin daga wayoyin mu a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu fito, za mu ba ku dama, za mu buɗe muku layuka domin ku kira ku bayyana mana ra'ayi. Kada ku manta, gobe babu wani maudu'i da muke magana aka, za ku iya kira ku faɗi duk abin da ke ci muku towa ƙarya. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogonmu na cewa karfe 5 saura minti 7. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Wasu 'yan wasan kungiyar Super Eagles na Najeriya biyu sun ba da tallafin kayan abinci da kuɗi ga marayu a jihar Sokoto a wata ziyara da suka kai a gidan marayu na jihar da kuma makaranta ta musamman ta kula da wasu yaran da suka rasa iyayensu a rikicin Boko Haram a jihohin Borno da Yobe da ke Sokoton. Abdullahi Shehu, wanda dan asalin jihar Sokoton ne, ya baiwa marayun tallafin buhunan shinkafa 200 da kwalin indomie 100 da sauran kayayyakin amfani, yayin da Ahmad Musa dan jihar Kano ya baiwa marayun tallafin kuɗi naira miliyan 1,500. Yan wasan biyu da suka dawo daga Najeriya kwanan nan bayan ficewar kasar daga gasar cin kofin duniya a kasar Rasha sun kuma ziyarci gidan kaso, inda suka bada wani tallafin ga fursunoni. Kana kuma a yammacin yau Alhamis suka buga wani wasan sada zumunci na ƙwallon ƙafa a Sokoton, mai alamta kaddamar da gidauniyar tallafawa marasa galihu ta Abdullahi Shehu. Rahotanni daga Najeriya na cewa shugaban kasar Muhammadu Buhari ya aminta da hukuncin kotun kolin kasar da ta jingine a Maju Pinnick a matsayin shugaban hukumar ƙwallon ƙafar kasar. Wata jaridar kasar ta ruwaito cewa ministan wasannin kasar Solomon Dalung ya baiwa Pinnick umarnin ya bar ofis a makon da ya shige tare da yawun shugaba Buhari. A Maju Pinnick ya tare shugabancin hukumar a watan Satumban shekara ta 2014 bayan lashe zaben da aka gudanar a Wari ta jihar Delta. To sai dai kafin wannan zaben an gudanar da wani zaben a Abuja, inda aka bayyana Chris Giwa a zaman wanda ya lashe zaben, to amma aka soke shi daga bisani, lamarin da ya sa Giwa din garzayawa kotu. A ci gaba da fafata wasannin gasar cin kofin duniya a kasar Rasha, a gobe za a soma zagayen kwata final na gasar, inda Uruguay za ta kara da Faransa, kana Brazil take cireni da Belgium. Rahotanni na nuni da cewa shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya amince da albashin fam 500,000, wato misalin fiye da naira miliyan 200 kuɗin Najeriya a kowane sati, a daidai lokacin da ake ci gaba da shirye-shiryen komawarsa kungiyar Juventus ta kasar Italiya daga Real Madrid ta kasar Spain. Ronaldo ya yanke shawarar barin Madrid din ne bayan kwashe tsawon shekaru 9 yana takale da kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
To yanzu kuma sashen muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin ƙasar Amurka ta amince akan bada tallafin gaggawa da taimako ga al'ummomin da ke fuskantar kalubale ko kuma kushiya saboda addinin su ko kuma kabilar da suka fito ciki a yankin Gabas ta Tsakiya. Shugaban hukumar USAID mai tallafawa kasashen duniya masu tasowa ta Amurka Mr. Green ya wallafa a cikin jaridar Wall Street Journal cewa gwamnatin ƙasar Amurka ba za ta kauda fuskarta ba akan wannan lamarin sai mutanen da aka zalunta an yi musu adalci kuma sun samu taimakon da suke bukata. Hukumar USAID ce aka dora wa alhakin bada tallafin gaggawa da kuma taimakawa waɗanda aka zalunta saboda addinin su ko kuma kabilar su ciki har da mabiya addinin Krista da Yazidawa. Dangane da hakan ne shugaban na hukumar USAID Mr. Green ya bada sanarwar cewa kudi fiye da dala miliyan 60 na dala Amurka ne aka samar domin kawo ci gaba da samun zaman lafiya a arewacin Iraki. Mr. Green ya kara da cewa kudaden da aka bada sun taimaka wajen kara gina makarantu, asibitoci, tashoshin wutar lantarki, rijiyoyi da kuma taimakawa yan gudun hijira komawa gidajensu. Sai dai kuma a lokuta da dama taimakon yakan dauki dogon lokaci kafin ya kai ga masu bukatar sa. Al'ummomi da dama da ke bukatar taimakon a yanzu haka taimakon bai kai gare su ba domin kaucewa kalubale da ake fuskanta wajen bada taimako hukumar USAID. A yanzu haka ta suma daukar matakin kai agaji kai tsaye ga mutanen kasar Iraki da ke fuskantar zalunci saboda addinan da suke bi waɗanda kuma ke cikin matsanancin bukatar a taimaka musu. A duk lokacin da aka makara wajen taimaka waɗannan al'ummomin da aka zalunta to fa kamar ana ƙara kusantar kawar da su daga doron duniya ne. A kasar Iraki wajen kashi 90 na al'ummar mabiya addinin Krista sun gudu sun bar kasar shekaru 15 da suka gabata. Wasu ƙauyuka masu dabam-dabatun mutane tun shekaru a cikin tarihi yau sun kasance ba kowa a cikin su. Suma al'ummar mabiya addinin Yazidawa na ci gaba da fuskantar irin wannan al'amarin na kisan kiyashi. Yanzu ne lokacin da ya kamata a bada taimako a cewar Mr. Green na hukumar USAID wanda ya ƙara da cewa Kristoci, Yazidawa da sauran al'ummomin mabiya addinai daban-daban na yankin Gabas ta Tsakiya sun jima suna fuskantar wahaloli da kalubale da zalunci na lokaci mai tsawo. Kukansu da kiransu ya kai ga al'ummar ƙasar Amurka kuma yayi dalilin sa ƙasar ta tashi tsaye wajen nuna tausayi da imanin samun mafita akan lamarin. Al'ummomi da ke bin ƙananan addinai da ke ƙasar Iraki da kuma Gabas ta Tsakiya sun dogara akan mu don inganta rayuwarsu a cewar shugaban USAID Mark Green. Shirin Murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayanai, kuna iya tuntuɓar ko ku rubuta wasiƙa zuwa editorial VOA Washington DC 20237 USA. Kuna iya kuma karanta wannan editorial akan shafukanmu na gizo www.voanews.com/editorials.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice Sarfilu, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yau Alhamis ya sake dannawa zuwa Koriya ta Arewa don sake ganawa da shugabannin kasar akan maganar wargaza shirin suna neman makaman ƙari dangi na nuclear a daidai lokacin da wasu rahotanni da hukumomin bincike na Amurka suka bada ke nuna cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana ƙara ƙaimi wajen ƙara ƙera irin waɗannan makaman. Hasashen da aka yi na cewa za a sake samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya gobe Juma'a ya ƙara jefa jami'an ƙasar Thailand cikin hanzarin ƙoƙarin ceto tawagar wasu matasa 12 'yan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikin wani ƙogon wanda ruwa ya toshe hanyoyin shiga da fita na shi. Gwamnatin ƙasar Pakistan ta nemi ƙungiyar mayakan Taliban na Afghanistan da su yi na'am da yarjejeniyar sulhu da gwamnatin Pakistan ke yi musu ta yi, kuma Pakistan ɗin ta yi watsi da ƙoƙarin da Amurka ke yi na ita kaɗai ta zauna ta shirya wannan sulhu.
To madalla a gaishe ki. To masu sauraro, domin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da Tatiana gabatar da shirin da kuma Julie Lathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau Malam Suleiman, ni Sarfil Hashin Guman nake cewa kwana lafiya. Salamu alaikum.